Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cika kula labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A hukumance Amurka ta bayyana cewa Rasha ta aikata laifukan cin zarafin bil'adama a Ukraine. A wani muhimmin jawabi jiya Asabar a taron harkokin tsaro na Munich, mataimakin shugaban ƙasa Amurka Kamala Harris, wadda tsohuwar mai gabatar da ƙara ce, ta yi cikakken bayani kan manyan laifukan da Rasha ta aikata kan fararen hula na Ukraine. Harris ta kawo shaidu ciki har da dimbin mutanen da aka gano a Bucha jim kaɗan bayan mamayar Rasha a watan Fabrairun bara. Harin bom ɗin da aka kai a ranar 9 ga watan Maris a asibitin haihuwa na Mariupol, wanda ya sanadin mutuwar mutane uku ciki har da wani yaro da kuma cin zarafin wani yaro ɗan shekara 4 da wani sojan Rasha ya yi, wanda rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana. Ta yi Allah wadai da waɗannan ayyuka da cewa dabbanci ne da rashin tausayi. Harris ta ce Amurka za ta ci gaba da taimakawa Ukraine wajen gudanar da bincike kan irin waɗannan laifuka. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya gana da babban jami'in diplomasiyyar ƙasar China Wang Yi a birnin Munich na Jamus a jiya Asabar, inda ya shaida masa cewa keta sararin samaniya Amurka da balan-balan ɗin leƙen asirin China ta yi bai kamata ya sake faruwa ba. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa sakataren ya bayyana ƙararrawa cewa Amurka ba za ta lamunci duk wani keta ɗuwaicinta ba, kuma shirin balan-balan ɗin leƙen asirin na PRC wanda ya kutsa a cikin sararin samaniyar sama da ƙasashe 40 a faɗin nahiyoyi 5 na duniya ya fallasa a duniya. Price ya ce Blinken ya gargaɗi Wang game da tasiri da sakamakon da zai biyo baya idan ƙasar China ta bada tallafin kayan aiki ga Rasha ko kuma ta taimaka mata wajen kaucewa takunkumi. Manyan jami'an diplomasiyyar ƙasashen biyu sun gana ne a wani wuri da ba a bayyana ba, a ƙoƙarin da ake yi wa kallo a matsayin yunƙuri na kwantar da ta da jijiyar wuya tsakanin ƙasashen biyu. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, daga nan birnin Washington DC. Fiye da mutane 46,000 ne suka mutu sakamakon girgizar ƙasa da ta afku a ƙasashen Turkiya da Siriya, kuma ana sa ran adadin zai ƙaru, inda a yanzu kusan gidaje 345 ne suka lalace, yayin da har yanzu ba a ga wasu mutane da dama ba. Yayin da Turkiya ke ƙoƙarin shawo kan bala'in da ya fi muni na zamani, ana ƙara nuna damuwa ga waɗanda bala'in ya ritsa da su a Siriya, inda hukumar samar da abinci ta duniya ta matsawa mahukuntan yankin arewa maso yammacin ƙasar da su daina toshe hanyoyin shiga yankin, yayin da take ƙoƙarin taimakawa dubban ɗaruruwan mutane da bala'in girgizar ƙasar ya shafa. Kwanaki 12 bayan afkuwar girgizar ƙasar, ma'aikata daga ƙasar Kyrgyzstan sun yi ƙoƙarin ceto wasu iyalai 'yan Siriya 5 daga baraguzan ginin da ke birnin Antakya da ke kudancin Turkiya. An ceto mutane 3 da suka hada da yaro ɗaya da ransu. Mahaifansu sun tsira, amma yaron ya mutu bayan rashin ruwa, inji masu aikin ceto, sai dai babbaryarsu da ɗaya daga cikin tagwayensu rasu. Wata fitacciyar mai fafutukar kare haƙƙin mata a Afghanistan ta caccaki al'ummar duniya jiya Asabar kan rashin samar da wani shiri ko yarjejeniya kan yadda za a taimaka wa ƙasarta da ke fama da rikici tun bayan da 'yan Taliban suka karɓe iko da ita watanni 18 da suka wuce. Mahbuba Siraj, 'yar takarar lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel Peace Prize, ta yi magana ta kafar bidiyo daga Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan, a wani taro na harkokin tsaro na Munich kan makomar ƙasarta a ƙarƙashin mulkin Taliban. Shin akwai wani shiri ne ko kuwa za ku zauna ku yi taro bayan taron ku yi magana a kai kuma ba zai isa ko ina ba da sunan wannan wasan yanzu ta tambaya cikin wani yanayi mai ratsa zuciya.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin VOA Hausa. Kasuwa akai miki doni. Kasuwa kasuwa a
kasashe ya take. Masu sauraro wannan shiri ana sauraron sa ne daga nan jihar Adamawa inda muka kawo wa wannan kasuwa na ainihin wato shopping complex wadda ke cikin fadar jihar Adamawa wadda tsakaninta da fadar gwamnatin jiha ba shi da wani rata. To malam barka da haka.
Barka da yamma.
Ko me sauraro zai sai san da muke magana?
Sunana Sa'idu Muhammad, ni ne secretary na Adamawa State GSM Marketers Association.
To a matsayin ka na secretary wannan kungiya, ya kuke gudanar da kasuwancin ku ne na harkar saya da sayarwa musamman abin da ya jibanci na'urar sadarwa na salula wanda kuna da mu'amala dai da jama'a iri-iri, ya kuke gudanar da wannan mu'amala wannan kasuwa naku?
Alhamdulillah, mu'amala da yadda muke gudanar da kasuwancin mu na saye da sayarwa na sabbin waya matsayi kamar yadda nake sayar da sabbin waya, yadda muke gudanar da kasuwancin mu dai da kustomomin mu dai ba laifi, alhamdulillah. Kustomomi suna zuwa suna sayan waya yadda ya kamata, muna mu'amala da su cikin girmamawa da mutunta.
To idan na fahimce ka yanzu tunda wayoyin suna da yawa yanzu a daidai wannan lokaci, akwai Tecno, akwai iPhone, akwai dai ga sunan dai abubuwan wayoyin dai suna da yawa. Yanzu misali a wannan kaka da muke ciki yanzu kamar Tecno da iPhone da su irin Infinix din DIY nawa yanzu suke a kasuwanni yanzu haka?
To gaskiya a yanayin yanzu yadda ake ciki ga yanayi na rashin kuɗi ma yanzu abubuwa kasuwanci kamar manyan wayannan kasuwansu ya danyi baya-baya saboda lamari yanayin da ake ciki. Irin su wayoyi Android da yanzu su ake dan saya su ma ba kamar yadda yake daga baya ba, sakamakon maganan rashin cash da hannun jama'a. Sannan wasu da suke nesa magana suna da bukatar sayan waya sai kaga babu cash a hannunsu, dole za su hakura su jira a ce mutum sai ya je POS ya je ya dan cire kudi. POS ma kana neman kudi da yawa ba za ka samu abin da kake bukata ba. To gaskiya kasuwan yanzu mu ma sai a hankali, wani za ka samu ya kasa yayi ne daga safiya har yamma bai sai da komai ba sakamakon wannan matsalan da ake fuskanta ake ciki.
To yanzu a wannan hali da ake ciki yanzu wani kira kai da shiga al'umman Najeriya musamman akan harka ta sana'ar naku nan na sayar da waya?
To kira da nake da shi ga al'umma gaba daya shine aka ga more especially akan harkar mu, gaskiya kamar mutane da suke gefe da suke da bukatar irin wannan harka yana da kyau an canja yanayi ne ya canzo, dole ne mutane su shiga harka na zamani da yazo da shi a bude account a kama harka dai na abun nan saboda ko me kake bukata yanzu cashless policy din nan da aka zo da shi dole ne sai transfer ko abun nan internet banking, in baka da shi gaskiya za a barka a baya. Wanda yanzu idan kana da waya babba ko karami ma zaka iya duk abun da kake bukata zaka iya transaction din shi a cikin waya wanda cikin sauki. To mutane dai sai su kara hakuri, abinda gwamnati ta zo da shi sai mu roki Allah ya sa hakan ya kasance alkhairi.
A da waje daya bayan mun tattauna da gabanni na wannan kasuwa masu sayar da sabbin wayoyi, bari mu ketara gurin waɗanda suke sayar da waya wadda ake kira second hand wadda aka riga aka yi amfani da shi suka kuma kawo kasuwa domin canjawa ko kuma saidawa. Na sake samun wani wadda yake wannan yanki, shi ma bari mu yi nasarar tattauna da shi. Malam barka da warhaka.
Yawa sannan ka dade.
To ko da wa muke magana?
Kana magana da Sani Malam Fiyaro na masu sayar da tsohuwar waya. second hand.
So sani mallam duba da cewa kana wannan kasuwa dumudun wajen harkar sai da tsohuwar waya a jihar Adamawa, kamar tsawon shekara nawa ko wata nawa ko kwana nawa kai kana wannan kasuwanci?
Shekara 15 ina sayar da tsohuwar waya.
So yanzu gashi an shiga sabon tsari wanda an kayyade kudade a bankuna ma kuma an sake tsaye da yawan kudaden tsakanin al'umma, wasu kudaden ma babu su yanzu haka hannun al'umma, ba sabon ba ma tsohon. Ya kuke gudanar da kasuwancin ku a matsayin ka na mai sayar da tsohuwar waya a jihar Adamawa?
Eh, ana dukan fata kawai. Mai jin dadi zai ji, mai shan wahala zai sha wahala, amma mafi akasarin al'umma cikin kashi 100 99 duka suna shan wahala saboda sakamakon kudin kansa babu shi. Sannan in ma akwai ta waya ne ana sayarwa kwaya ɗaya wani naira 70,000, 60,000, 80,000, wani transfer ma gaba ɗaya ba limit na shi ba wuce naira 20,000. So idan zai 20,000 ma in yayi so 5 babu magana ta kare, mai sayan wayan 200,000 za a yi da shi. Kaga bayan da za a iya samu mai sayan waya ma shi, mai sayan wayan 20,000-30,000 shi kuma mutumin kauye ne, shi da zai zo ya sayi wannan wayar babu ma yanda za a yi, shi bai ma sanya zai samu kuɗin ba. In kuma ya zo da ma kuɗin sa bai kai ba, sannan ya zai samu in ka tura shi POS idan ya je wurin cire a wurin da POS shi ma bai da kashi, ba yanda za a samu kuɗin. Kawai dai ana zama ana nan an yi zaman makurwa da uwar gida.
So yanzu dan kwanaki nan da aka shiga duba da cewa tsakankanin ba su da dan yawa, ya kuke gudanar da cefane a gidan haka da kuma yadda ake tallafa ma iyali duba da cewa ga yanayin yadda kasuwancin ya zama?
To wannan kan mun dauki turbar Qur'ani ka wani tawakkal ala Allah fa huwa hasbuna Allah wa ni'mal wakil, qul ya rabbi kulli shay'in qadira. Duk akan wannan muke tafiya, duk jama'an da kake lesa nan gurin wani cefanen da kira ake samu wani, wani dai gashi nan bayan da abu yake, to amma da ke shin kai tar mu Allah, Allah ya san ma, to shi yasa muke samun wannan matsalar, wannan matsalar ita kan da sauki.
To wani kira kake da shi ga al'umma game da wannan tsari da aka shigo da shi musamman a wannan kasuwanci naku na sai da tsohuwar waya?
To ni kan kira da nake da shi da al'umma bai wuce abu ɗaya ne zuwa biyu ba. Na farko mu yi hakuri, na uku dama rayuwa akwai jarrabawa. Idan ka duba yanayin yadda business ne ke tafiya yanzu, in mutum bai samu naira 100,000 a rana ko naira 10,000 ko 20,000, yanzu bai iya samu naira 2,000 ko 3,000 ba, wanda cefanen gidansa kuma ya kai naira 5,000 ko 6,000, kuma bai iya samu wannan ba. Ya yi hakuri kawai ya amfani da 1,000 ko 1,500.
To madalla muna godiya
insha Allah.
To a waje ɗaya kuwa baya ga wannan tattaunawa da muka yi da shi mai sana'ar sai da tsohuwar waya, na sake tattaunawa da wani daga cikin wannan kasuwa na shopping complex a cikin wannan shiri na kasuwa kai miki dole, wanda har yau shi ma yana harka ne da sai da abin da ya jibanci cikin wayar karan kanta, wato kamar in gilashin waya ya fashe ko kuma wayar ta dauke ana neman inji ko bodi, duk a cikin wannan kasuwa na shopping complex da ke nan jihar Adamawa. Ranka dai barka da warhaka.
Barka mu da warhaka.
To ko mai sauraro zai so da muke magana?
Sunana Abdullahi Halilu Baba Alhaji, PRO na Adamawa State Market ɗaya GSM Marketers Association.
So Baba Alhaji, yaya yanayin kasuwan ke tafiya ne yanzu haka?
To alhamdulillah dai ka san shi mai neman halal kullum ya fito kokari yake ya ga ya zai samu. To shi kasuwan namu alhamdulillah da yake Allah ya mata baiwa, ma'ana akwai rassa daban-daban a yanayin kasuwancin mu din, akwai batira, akwai screen guard, akwai charger, akwai case. To duk in ka fito da insha Allah duk yadda za a yi dai sai ka samu wanda zaka dan samu na cefe dai a ciki insha Allah.
To amma Baba Alhaji, gashi yanzu an ce kuɗaɗe ma ba za su yawaita tsakanin al'umma ba, kuma yawanci na ga sana'ar naku kamar masu bukata suna zuwa ne da kuɗi a hannu wani lokaci, shin yaya ake gudanar da rayuwar ne?
To gaskiya muna da zama na hakuri, kuma da wannan nake so in roki gwamnati ta yi kokari ta yawanta cash domin kasuwancin mu na wannan GSM din ya danganci cash ne, don yanzu in ba cash mu gaskiya muna wahala, don wani transfer din ma bai yi ba, bai network din yana da damuwa, sai ka bata lokaci kai in baka ga alert ba bare ka ba mutum kayansa ba kaya ba sadan shi kuma ya je POS ma ya je ba kuɗi. To kaga idan akwai wannan gaskiya business namu yana tsayawa, ba a samu abu na yadda zai gudana 100%. Sababu ne da yake na rayuwa mun karbe shi a matsayin jarabawa, idan Allah ka mana canji shikenan, amma a yanzu gaskiya muna wahala gaskiya sosai kamar da rashin cash.
To yanzu ya ake gudanar da iyali kuma Baba Alhaji, duba da cewa an saba wasu lokutan ana dan zuwa dan sai nama haka a dan je gida da shi in an samu riba a kasuwa yanzu ya lamarin dai
to alhamdulillah in daga fito kasuwa kam kamar mu yanzu akwai batir akwai case akwai chajoji akwai abubuwa daban-daban to insha Allah da in mutun ya fito zai iya kokarin sa insha Allah ba zai rasa abin da zai kai wa iyalin sa
ba ba malaje na karban transfer
to ina karban transfer amma gaskiya sai na ga alat
kamun ka ba da
gaskiya ba zan ba da kaya ba don gaskiya na sha yin asara haka mutum ya tabe kuma daga ba watakila sun masa ribasin din kudin ne yanzu in duba account na babu kudi
su kuma masa ribasin
shi kuma bai rada ba kaga ba sani shi dai ba
to Allah ya zama ka
amin nagode
to wannan lama sun sauraro mu a wannan shiri na kasuwa haka miki dole kenan ya gudana nan fadin jihar Adama a wannan kasuwa na Jimeta Shopping Complex inda ake ta hada hadarar sai da wayoyi da kuma kwamfutoci da sauransu daga Adamawa ni ne Lado Salisu Mamai Garba wanda na gabatar muku wannan shiri nake cewa sai makon gobe in mai duka akai mu
shirin bi oke Hausa kasuwa akai miki doni kasuwa
masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
ni ne Reverend Haruna Labu daga nan Église Évangélique de la République du Niger sashin Zender muna yi ma'a Ubangiji Allah godiya da mu wannan lokaci da kuma damar yi muku nasiha akan haɗin kai a al'umma haɗin kai dai sai kace magana cewa da ake yi yau da kullum a ko ina kuma bisa yana nuna cewa bukata ce ta dan adam sun halittar duniya Ubangiji Allah ya yi yadda dan adam za su zama da haɗin kai ta wurin idan aka dauki misalin aure wannan shine ya zama tushen kafa al'umma cikin duniya saboda dukan al'ummar duniya sun samu tushe daya daga Adamu da Hawwa saboda haka bisa ga wannan tunani da nazari muna iya fahimtar cewa haɗin kai ya zama abin nema ga jama'a sannan idan muka dubi rayuwar yau da irin kalubalai waɗanda dan Adam yake fuskanta ayi magana talauci ayi maganar cutuka iri daban-daban da suke aukuwa cikin duniya kalubalai iri daban-daban ana iya fahimta cewa in ba tare da haɗin kai ba za a iya ayi nasara akai ba wannan rashin haɗin kai shine yake kawo tashin hankali a wurare daban-daban da muke shi alhali kuwa Ubangiji Allah ya nufi mutum da yayi zaman salama saboda idan aka dubi yanayin iyali kowa yana da nasa iyali kowa yana da nasa aiki duk da Ubangiji Allah ya halice mu ta tushe daya da kafa iyaka ga kowane mutum mutum yana da iyalin shi shine yake mulkin iyalin shi ba makwabcin shi ba idan aiki ke gare ka kuma kai ne ke gudanar da aikin ka ba wani yake maka shi ba amma duk da haka ana bukatar makwabcin ka domin aikin ka ya ci gaba kana bukatar makwabcin ka ya kama maka wannan duka alamu ne da suke nuna cewa akwai bukatar haɗin kai kasashe da dama suke yin gungu-gungu suke hada kansu domin su kalubalanci waɗansu matsaloli waɗanda suka shahe su ko ya shahi tattalin arzikin ƙasa ko ya shahi ci gaban jama'a waɗannan al'ummai sun gani ya kamata su hada kansu da wuri daya su yi nazari a mutum biyu sun yi mutum daya nazarin mutum biyu ya hina mutum daya saboda abinda wani bai hango ba wani yana iya hango shi har ya sa su hada kai su yi wani abu wanda zai sa ci gaba yadda dan adam ya fito daga tushe daya kamar yadda Allah ya halice shi haka nan kuma yake bukatar ɗan adam din nan da ya halitta su yi zaman jiyayya cikin zamantakewar su yi zaman lafiya saboda haka Allah kullum yake kira mu da cewa mu nemi zaman lafiya tare da kowa kuma zaman lafiya ba cewa ba sai wanda ke kaunar ka amma har ma wanda baya kaunar ka kana neman hanyoyin da za ka yi taƙi da shi domin ku zauna lafiya
madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar Masu kula da sha'anin kiwon lafiya a jihar Maradi na Jamhuriyar Niger sun bayyana cewa mafi yawancin cututtukan da mutane ke fama da su ana samun su ne sakamakon mu'amala da dabbobi. Hukumomin hukumomin sun bayyana hakan ne a wata sanarwa da suka fitar ta hana shige da fice da kaji zabi da kuma kwai saboda samun bullar murar tsuntsaye da aka yi a wasu sassa dake birnin Maradi sakamakon haka ne shirin lafiya uwar jiki na wannan mako sai mai da hankali kan wannan batu inda da farko wakilin mu a Maradi Mansur Sani ya zanta da wasu mutane a jahar dan jin ra'ayinsu game da hakan da kuma jin abin da suka sani game da wannan cuta ta murar tsuntsaye
babu matsalar da za ta sanyawa mutum ya taba samu matsala ba sanga bangaren wannan ka tunda ake yin ta saboda Allah mu da fa abun muke rike ko muna cin abun kun ba mu taba samu wani taba samu wata matsala ba
ba ku aiki da fadar likitocin lafiya da suke cewa ku guje waɗannan kashi ko tsuntsaye
gaskiya sun hadi ne wasu likitocin har su ma suna da abun su da kyau suna ci wanga abu babu wata matsala komai kawai wani share market ce kawai na turawa wanga matsala ni ban kwasa cin kaza ba kullun cin kaza nake
a sai kana kai mai iyali
sosai sosai sai ta nake ina ci sosai ba da wata matsala ban taba gano
babu shakku
babu shakku ban taba gano wanda ya samu matsala ba
sunana Shafiu Mamma to mun ma da tsuntsaye tunda magabata an yi bincike kuma yanzu akwai abubuwa na bincika na kimiya wanda ba wai nan kasashen mu ba na Afirka turai ma an san daga mara tsuntsaye akwai ta kamar ni ina ce mutane su gane da dan Allah ba wai zalunta su bane za a idan aka shigo su abin nan akwai kenan mutane su bada hadin kai saboda Allah
sunan Alhaji Arbe kuma da makaranta wanda an tare a nan Maradi
ya kuke kallon mara tsuntsaye
to ni dai mara tsuntsaye na maida ta gaskiya kuma duk abin da likita ya ce ni na yarda da shi tunda an yayinta ba kamar ta yanzu ba an yayinta da ta dan killau wanda kahin malik ta ce da muga abin ya faru ba mu ci abin sai mu me yanke shi da ko kuma yadda sai samu matsala ko mi za ka ci ka wanke shi da tsafta ka dawa shi da kyau saboda umma ko ta cutar nan dai ruwan zahi da wuta suna wannan magani amma dai kuma mara tsuntsaye kai doyen malaci dai wanda za a cewa gashi mai zanki aiki da abin da likitoci ke cewa kuma wanda ba su yi gaskiya su zanki aikatawa ko da tsuntsayen ma suna lahiya ka je ka taɓo su ka zo gida ta kuma ka wanke hannuwa ko kuma duk abin da za a yi da ya tsafta na gaba mara tsuntsaye malati ne tsuntsaye amma yana cikin harkar tsafta da su inda suke tsuntsayen a kula da wurin mai kyau ne kuma an shi ba su abinci an share komai ka wanke hannuwa kuma an zo abincin a dawa shi da kyau wanda dai in ma akwai cutai mai yiwuwa ne na san dai a samu sauƙin abin don zahi ba birin komai
kuna da wani gargaɗi ga magidanta da sauran mata waɗanda su ne suke gaba wajen sarrafa abinci ko kuma wannan nama
to gargaɗi dai wajen mata tunda mata suke mamu abinci ko ya zamanto a mamu abinci mai tsafta a wanke shi ko ba dan nama ba ne ya zamanto ya zan mai kyau ne kuma in ka zo ka so abin ya zamanto gaba kamar an yi abin da ka tabbata a aikata
sunana Abdullahi ni da ana ma bayani gabana ya faɗi ƙwarai saboda abubuwa ne da na farko dai muna godiya ga su waɗannan wanda suka yi aiki suka bullo da ciwon nan da nan da suka yi da ya fito suka gano shi abu ne na jinjina musu saboda abu ne wanda suka yi cikin gauga ciwon yana zuwa ana bincika aka same shi aka same yanda daga inda ya fito to wannan abu ne na godiya abu ne na murna amma ta yadda shi ya za a gudun shi yana bani tsoro saboda ciwo ne wanda mun san dai dan killo ciwon ga ya linka dan killo linkin ba linkin saboda duk wanda ya taba ko kaza duk wani tsuntsu dai wanda ke ya samu wannan ciwo duk wanda ya taba shi yana shiga cikin matsala kuma ka san yadda muke da ba mu kulawa kwarai da tattalin jikin mu tattalin lahiyar mu duk wanda ya gani sai ya kama da hannun ce ya dauki tsuntsun nan ya koya yadda ko ya turbuɗe ko ya ko umma da ko sauran rai a ce a yanke a gasa mai yara to duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke ba da tsoro abubuwa ne waɗanda suke iya su kawo hatsari suke iya su kawo matsala ga lahiyar ɗan adam shi yasa muke kira kai kukan muke kira da magabata su tashi tsaye su yi kwamiti wanda zai shiga birni da ƙauye a kwatanta mutane
ni ne wanda ake kira a rajar rabu da kihi a kai ɗaya lalle azimin maganar mura tsuntsayen nan ana ta yi ta shekara da shekaru abu ya ƙi ya ƙi can yi wa tunda da su turawan nan sun gano akwai mura tsuntsayen nan to ai haƙuri mana ni dai tun iyalanta ta har zawa ta girma na yanzu ban taɓa jin an ce kihi na da mura ba su turawan nan suna cin kihi ba kala kala kuma ba su gano cutar shi ba har yanzu tunda ba taɓa gani ba kaji abin da ya sa kenan yanzu a dawo ga kihin mu barwa kan mu wahala tunda sun gano kajin nan da tsuntsayen nan suna da mura to a dawo ga kihi din mu tare ga kihi gaji musulman nama wanda kihi kala kala duk irin wanda ka da kana samu shi da na turawan da namu na hausar nan ba wanda aka taba ci aka ci an ji illa shi to ya ba su dawo duk mu rungumu kihin kawai mu tai ga kihin kaji ba ka gani yanzu in aka kai mutum likita bai da lafiya ana mishi aiki su likitocin nan su ba da umarnin a zanki so mai kihi ana ba shi lanci kina abin da take likita ya zaba ya ce a ba mu mallan lafiya ai kaga na kwarai ne
to madalla yankin Shadakwari da gidan Rumji da Madarunfa dake jihar Maradi na daga cikin inda aka tabbatar da bullar wannan cuta ta murar tsuntsaye a cewar daraktan ma'aikatar kiwon lafiyar dabbobi ta Maradi Dr. Muhammadu Ahmadu Sumaila inda ya bayyana cewa kimanin cututtuka 80 cikin 100 da ake cin karo da su na da alaka da mu'amala da dabbobi ya kuma yi kira ga mutane da su bada gudunmawa don daƙile yaduwar cutar ta murar tsuntsaye
nan yi kira ga jami'o'i na kawunin yada labarai hukumar likitocin dabbobi likitan mutane yan gandun daji da duka masu hannu cikin wannan har masu saidawa na a yi hatara kuma a yi kokari a waye ma jama'a kai don sai mu ce daga wannan muna sa ran kuma akwai bisa iyakoki da boda jami'o'inmu suna nan suna ba da kokari na sun sa idanunsu ga irin wannan zirganiya ta da aka saba an daina ta tun da akwai kudiri ma kuma da ya hana wannan shiga da koko zirganiya daga duk bangare koko gungu wanda aka samu cika to al'umma kaga gungu ne in ka dauki kawai yanzu masu sarrafa harkar kashi da sauransu umurni da muke ba da shi ne da likitan mutane ma suke ba da tun da cutar nan tana buluwa ga ɗan adam ta nasabar wannan kashin koko kwai da sauransu kenan ya kamata a ce su masu saidawa masu sarrafa su yi kokari su dauki matakai na sun kare kansu ga lokacin corona ai kun ga ana sa babet ana sa gan da sauransu da dai gwargwado kuma cikin gidaje mata yayin mu da yanun mu su ma muna kira gare su abinda ya umurni shi ne in za ka dawa kaza ko kokowar ya zamanto an yi shi ci da wuta da zahi don kuma ba shi milce sai mu ce masu kiwo da sauransu duk inda suka yi la'akari da mace-macen kashi babu wani dalili haka da suka sani ga wani kana da ɗaɗari kana da ɗan tsaki ɗaɗari koko kaza ɗari da sai ka tashi ka ise 19 kashi 19 misali amma matattun kashi da yawa yana ya kamata a ce ka gaggauta ka zo ka kawo report kin ga jami'in likitan dabbobi su san matakan da ya kamata a ɗauka a yi bincike a gani a gano da ko mene ne wannan matsala
ko me masu saye da sayar da kaji ke cewa game da wannan batu ga ɗaya daga cikin shugabanninsu a jihar Maradi wato Abubakar a hirarsu da Mansur Sani
lalle mu ma haka muka yi tabbas mu ma haka nan muka ji wannan zance an ce mura tsuntsaye ta bulla a wani yanki na cikin jihar Maradi wani ƙauyen Shadakwari to mu yanzu game da wannan lamari abinda za mu cewa kamar yanda hukuma take ta samu labarin bullar wannan abu can wannan waje a da da muke magabata su zabi da su je can wurin yanda ke akwai abun da dakile wannan cuta daga can tunda dai mu nan wurin abu bai zo gare mu ba
kun ga musu da kodirin da ake dauka na amsar kajin da aka shigo da su a kona su ko da ba da wancan yankin ba
a'a ya za a yi mu dauki wannan kuduri tunda mu ga sana'ar mu nan wurin ba mu da wannan cuta kuma hallo a ce a amshi kajin mu a kona su ai ba mun amince da haka nan ba mu nan ba mu da kenan kuma ba mun je ba can wurin mu so yanda ke akwai mu sakonmu a kiyaye biyan da aka ce an yi abu wajajen da aka ji abun nan ya zamana mutanen su kiyaye da zarganiyan tsuntsaye na can wajen ko su dauko su tuno su da sunan wurin mu shi ne ba musu yanda ke akwai cuta ai magani ta can wurin
mantari ni sai da kai mana yi mantara Allah mu alhamdulillah kamar daga waga cuta mu yanzu ne ba babu ifadi nan inda muke kira kaji kuma inda muke sayan kaji shashi duk kamar da aka ce an gani ka sha da kwara ai gwamnati na da ma'aikata inda take tuyo ma'aikata ana kula da mu to kuma tana da ma'aikata wanda inda aka ga cuta dole su dace can mu yanzu kaga kamar abin da yayi cewa gazawa a je duk muna zuwa mu sau ka ko ba haka ba mai daga nan har da kwalo muna zuwa mu sau
masu sauraro kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin a madadin abokin aiki aikina da ke jihar Maradi Mansur Sani da sauran abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku. Ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta da shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku, auni lafiya.